نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dade mu wannan yini mai tarun albarka, yinin Asabat wanda yau yayi daidai da 30 daidai ga watan 5 din musulunci, watan Jumada ne dula. Yau shekarar hijira na da 1444 daidai da 24 ga watan 12 miladiya 2022. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya'u Sunna da ke wannan unguwa ta Fantami nan fadar jihar Gombe, domin ci gaba da karatu a littafinmu na Aqaba'ul Musallin, kusakuran masallata na Al-Hafiz Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a duk zagayewar mako irin wannan yini mai albarka. Idan masu bibiya ba su manta ba, a makon da ya gabata malihina mana magana game da fifita tsarki na istijmari akan tsarki na istinja, ko kuma fifita tsarki na istinja'i akan tsarki na istijmar. Tsarki wanda ake kiransa da istinja shine tsarkin da aka yi shi da ruwa. Tsarkin da ake kiransa istijmar shine tsarkin da aka yi shi da tsakoyi. To a fifita tsarkin ruwa da tsarkin da aka yi da tsakuwa, to mala yace wannan kuskure ne wanda kowanne su ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko manzon Allah bai bada dokar cewa idan kai tsarki da tsakoyi ba kuma ka samu ruwa ka saki, ba taba samun wannan dokar daga gare shi ba. Har inda ka san yanda za ka yi tsarki da tsakoyin ka yi shi lafiya kalau, to tsarkinka ya yi, ba abin da ba za ka iya yi ba na ibada. Fifita wancin akan wannan malai kawo dalilai da maganganu malamai da cewa hakan kuskure ne. Yazo yake mana magana game da tsarki da hannun dama, shi ma wannan ya ce kuskure ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama damanta abu tana ba shi sha'awa. Duk abin da manzon Allah zai dame yake shi ba hagu yake yi ba. Yahudawa ne masu hagu, kuma ya ce khalaful yahuda wan nasara, ko saba yahudawa da nasara. Nana Aisha take cewa manzon Allah ya yi ujubu tayammun fi kulli shay, yin abu da dama iya baiwa manzon Allah sha'awa a dukkan al'amuransa. An ce ko takalmi zai sa kafar da me yake sawa, yake fara sawa, ko ainihin kum zai yi a kansa, to bangaren da me yake fara sharcewa, ko wanka zai yi na shari'a bangaren da me yake fara wankewa. Haka nan Aisha tace manzon Allah ya rayi sallallahu alaihi wasallam. To amma yanzu abin mamaki, yan hannun hagu su ake sha'awa kuma biki a ci irin nasu za a yi, hayaniya da suna ma da duk komai ma namu ma da sa sutura da komai a galibiya, musamman matasa yahudanci yake waikwaya. Ko manzon Allah ya mana gargadi ya ja kunan mu saba musu. A daga nan karatu ya tike mana a gaba da zamu tashi insha Allah, shine yin tsarki na tsakuwa da ƙasa da tsakoyi guda uku. Ai ƙasa da uku to kuskure ne, uku zuwa sama shine abin da shari'a ta tabbata. Wannan kuma shine darasinmu na 11 a wannan littafi. Kafin mu je kai tsaye, akwai wani bawan Allah da ya rubuto tambaya makon da ya gabata. Tambayarsa shine iya da iyali mata guda biyu. To ɗaya daga cikinsu sai saɓani ya shiga tsakaninsu, ta tafi gidansu ba tare da izininsa ba, ta yi abin da ake cewa yaji kenan, ko tafiya ba izinin miji kenan, an shoes da larabci kenan, an shoes. To da ta tafi, sai kuma Allah ta'ala ya kawo maslaha aka dini da sai ta dawo. Da ta dawo sai ta ce to dole sai an rama mata wannan kwanakin nata. Wai malam hakan tana da haƙƙi a shari'a sai an mata wannan? Ba ta da wani haƙƙi. Ita ta sarar da haƙƙin ta yi. Ita ai mai laifi ce a yanzu. Akwai damar da aka bai miji ma zai iya mata ta'aziri bayan ta dawo din. Zai iya hora ta da abin da shari'a ta ba shi dama. Akan ta fita ba da izinin shi ba. An fahimta? In an mata alfarma za a yi mata a ran da ta dawo a ce shikenan mijin ya tare gunta a ran nan wannan alfarma aka mata ba haƙƙi ta bane ko tafiyar lafiya kalau ne ma miji ya ce ta tafiya ba ta dama ta je ta dawo to idan ta dawo za ta ce sai an raba mata kwanakin ta ba tafiyar Allah da annabi ma da izinin miji ba a raba kwanaki balanta na kire ki kai laifi saboda ki tuba mijin ki yafi miki ne yafiyan Allah amma ba wani bashi da yake bi ki yake bi bashi ma an bai jinna Allah ta'ala inda zamu tashi shine shafi na 14 a littafin insha Allah a kuskure na 11 da malai ki dawo a cikin littafin malai ke cewa al-istinja'u bi aqall min salasati ahjar idan mutum zai yi tsarki na tsakoyi yayi tsarki da ƙasa da tsakoyi guda uku daya ko biyu wannan kuskure ne shari'a bata bada damar ayi haka ba malai ce wardan nahyu an zalika akwai hani da ya tabbata game da wannan din fi hadisi Salman al-Farisi kenan radiyallahu an hadisin sahabi Salman al-Farisi Allah ta'ala ya kare yadda da shi as-sadiq hadisin da ya gabata a baya fi kaulihi a cikin fadin sa da yake cewa da manzon Allah yake cewa ya hani manzon Allah ya hani mu game da fuskantar al-qibla ko bata baya da tsugunu na bayan gida ko na fitsari sai ce aunastan jibilimin ko mai tsarki da dama au yastan jibiya kallimin salasta haja ko mai tsarki da ƙasa da tsakoyi guda wannan shi ma hali ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan hali ya zo daga manzon Allah to wajibi ne wannan hanin wajibi ne ka guji shi fali hazaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum azabun alim ko gargadi ku ja kunnan mutanen da suke sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko fitina a duniyance ta cin musu ko kuma Allah ya musu istidraji idan sun mutu Allah ya kama musu da azaba mai radadi ba a sabawa manzon Allah a wayi lafiya ba a yi wannan sunna ce ta Allah duk mutumin da ya sabawa manzon Allah da gangan to Allah ba zai bar shi ya zauna lafiya ba ko fitina a duniya ta cin masa ko Allah mai tanadin azaba a gobe alkiyama wannan haka Allah ya yi wannan tsari duk ga Abu Lahab lokacin da manzon Allah ya zo yake cewa Allah ya ce wa anzir ashirta kal qarabi ka gargadi danginka makusantanka ya kirawo su kuzo anan sa dutsen safa ya hau yake cewa yanzu idan na ce muku akwai rundunar yaki a bayan nan za su yi gogarin maka za ku gaskata ni ko za ku gare ta ni suka ce wallahi za mu gaskata ka kai baka tamma gariya ba yace to inni nazirul lakum bayni dai azabi shadid yace ni mai gargadi ne gare ku in kun ki ku bi gargadi na akwai azabar Allah tana zuwa daga nan wa'ansu suka ce to sun ji za su bi wa'ansu suka tashi ba magana suka tafi Abu Lahab ya cikin wanda suka kausa magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ali haza jama'atana dan wannan ka tara mu ya fadi mummunar magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya mayar mai da martani tun a duniya aka tabbatar dan wuta ne kuma aka tabbatar da tadewarsa tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sai silanaran zata lahab tun a duniya Allah ya ce dan wuta ne me jawo masa sabawa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ga Abu Jahl iya cikin da suka takurawa manzon Allah a rayuwar shi ma bai yi lafiya ba tun a duniya aka mai kisa na wulakanci aka jefa shi a rijiya manzon Allah ya je kansa yake cewa yanzu abinda nake faɗa maka kun gan shi da idon ku abinda nake ce muku in kuki imani ne kun haɗu da shi Umar yake cewa ya Rasulullahi ai ba sa jin ka amuwa ta ce a Umar ko kai baka fi ni baka fi su jin abinda nake faɗa ba sai dai ba za su iya marma da amsa ba ne amma suna ji to irin wannan mutuwa suka yi yasa duk wanda yake shiga cikin alfarman manzon Allah wallahi ba zai gama lafiya ba abin har yanzu kuma har a naɗe ƙasa gashi nan ba ma manzon Allah ba har sahabbansa in dai ya zama to sahabban manzon Allah ba su da kima da daraja a gunka Allah ba zai bari ka zauna lafiya ba domin mutane ne zababu da Allah ta'ala ya zabe su Salman al-Farisi Allah ta'ala ya kare da shi yace manzon Allah ya hane mu game da mu yi sarki da tsakoyi kasa da guda uku wannan hali ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsala ta 12 Adamu dalku yadihi ba'da al-istinja bil ard aw al-ghasl bis sabun kuskure na 12 da masallata suke aikatawa inji malam Mishawi yace rashin wanki hannu addalku shine cudawa an gane ko addalku cuda hannu da kasa ko da sabulu a wannan gabar ke idan mutun yayi sarki ya wanke najasar da ta fice jikin shi ya tashi kawai ya zubawa hannunsa ruwa ya tashi ya tafi bai wanke shi da kasa ba ko da sabulu ko dukkan wani mai dauke da ti to shi ma wannan kuskure ne an fahimta kuskure ne yin haka ne malai yake cewa yatruku ba'dun nas zalika da yawa daga cikin mu an su mutane suna barin haka ba sai hakul yaddi shine wanke hannu ko dirza hannu shine hak a dirza shi a kasa ko da sabulu al musta'mila fi izalati najasa bitura wanda akai an bayyane ta hannun wajen gusar da najasa ba a tirmiza ta a kasa ba an goga ta a kasa aw bi sabun ko da sabulu wama yaqumu maqamahuma da abin da zai yi tsayuwa a matsayin sabulun ko kasa kaga da gani wannan malam abin nan ne muhaddis ne domin Allah ya ce waye kuluku ma la talamu yasa kofa ta ala illahi ba a rufe ta an bayyana yanzu ana amfani da kasa yake amfani ko toka yanzu an zo sabulu to nan ga ma ba san da abin da za a yi ba da can lokacin manzon Allah ba su wani gib ba wani imperial leader ba wani waye duk ba su wannan kasa ce da toka ake amfani da su ko magariya ko ga magariya shine sabulun su a lokacin amma yanzu gashi abubuwa suna ta tafiya to nan ga ma ba san abin da za a yi ba ka'idar waye kuluku ma la talamu fahimtu malai yake cewa a ko abin da zai tsayu a maimakon su sabulun ko kasa ne mimma yu'addi ila ta'alluqur ra'ihatul karahiyya biha dalilin da yasa aka ce ka wanke hannunka da kasa ko da sabulu akwai yiwuwar hannun naka yazo da wani wari da zai zama to abin kyama ga mutane shine ar-ra'iha al-karahiyya wata tashin iska wanda ake kyamata ka wanke najisar bayan gida baka wanke hannunka da sabulu ba ko da kasa akwai yiwuwar wannan alamun bayan gidan ya dinga tashi wa hannunka ko malamai suna cewa ganganta hakan iya sabbaba warin kashi a jikin mutum an bayyana nan ka wanke bayan gida baka wanke hannunka da sabulu ko omo ko toka ko kasa ba ka sabarwa da jikinka haka to babu shakka mutum zai iya haduwa da ciwon warin kashi wannan kuma har iyalan mu mata mu faɗa musu ko yaro ne aka yi masa tsarki to katta ce ai yaro ne a samu abun gusar da wannan warin a gusar da shi ko sabulu din ko omo ko duk abin da ya kama da wannan ko shi yaron ne ya fara shiga ban daki da kansa shekara 6-7 haka ya dan fara gwadantawa to shi ma a tabbatar an koya masa wannan duk lokacin da ya bayan gida kar ya wanke ta so haka ya nemi abin da zai kara wanke hannunsa ya fitar da shi wannan najisa bai wannan wannan wajibi ne ga magidanta a koya wa iyalai da yara da sauran dalibai don su yi karkashin mu an bayyana nan akwai abubuwa da yawa na abin nan da suke samun dan adam matakar ya ganganta irin wannan a cikin rayuwar shi maliki cewa wa ta'azzi al musallina minha ko idan ka zo zaka yi sallah akwai yiwuwar zaka takurawa na kusa da kai tunda an ce a hada sahu go a hada kafadu sahu ya hadu to hannunka iya warin kashi ka kai kusa da hancin wani kaga zaka dame shi ai subhana rabbil a'la din ma ba zai samu damar fada ba kuma kai ne ka cuce shi ka sashi iya gaggawa ayi sallama na sallah domin ka takura masa to ko dan kada wannan ta faru ka kawo da wannan tunda cutar da mutum musulmi haramun ne a kowace irin fiska musamman ma a cikin sallah yasa malamai hatta nan malaman malikiya sun tabbatar da kan cewa idan mutum iya da larura ka sa tambihi larura ta ciwon yoyon fitsari larura ta warin jiki larura ta wani gyambo a jikinka yake warkewa larura ka ci tafarnuwa larura ka ci albasa ba hugusar da wannan warin ba to kar ka higo cikin masallaci ka tsaya a waje ka bi wannan jami'i amma haramun ne ka higo masallaci domin zaka takurawa al'ummar musulman da basu ce basu gani ba ban fahimta hatta malam Usaymin al-Istafa sa sufatu salati yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ya kama koke cewa iya yawan samun waswasi a sallarsa sai manzon Allah ke cewa shedan ne yake shigo masallarka har manzon Allah ya fadi sunan shedan din sunansa kinzibu shine yake zuwa ya dinga jefa ma waswasi kana sallah yace to yanzu duk lokacin da kaji alamar waswasi kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau uku sai ka tofa a hagun dinka haka manzon Allah yace idan kai wannan da wannan niyyar Allah zai dauke ma wannan waswasin to sai malam Usaymin da yake faqihin malami ne sai yace to in a cikin sahu kake idan kai a uziyar ba za ka tofa wa na hagu da kai ba sai kai a uziyar ka batta a ranka shikenan domin in ka tofa wani to sai kun ji gaban alƙali an fahimta kai da raya sunna kai sunnar manzon Allah ka raya amma shi ka cutar da shi ba mamaki kuma shi bai fahimci wannan sunnar ba yace ai wani wallahi tofi yake ma sai yake shanye ne ya mallake ni musamman lokacin siyasar nan yanzu akai ho tofa wannan rabul akwasa da shi kaga ai magana ta lalace kaga da kira kai da shari'a za a kama ni to saboda domin gudun wannan kada husuma ta tashi aka ce kai a uziyar kai da kanka gaba ta haran da shi duk abin da zai kama matsala ga dan uwanka musulmi so ake ga guji shi an fahimci wannan wannan shine abin da malamai suka ce wallahi ta'ala ala sai malai ke cewa akwai cutar da masallata fa an abi huraira radiyallahu anhu daga sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi kale ke cewa kana annabiy sallallahu alaihi wasallam iza atal khala'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya je bandaki al khala bandaki kenan ko tsugunnin biyan bukata ataitahu bima'in fi thawri za a raka manzon Allah da ruwa a thawr hine ina'un min nuhas kamar butar da makira suka kera an fahimta a ibu ruwa a butar da makira suka kera a kaiwa manzon Allah bandaki aw rikwa rikwa shi ma kamar ina'un min jildi kamar wata buta ce ta fata an fahimta ko dan wani abu zuba ruwa na fata da aka dinka shi fastanji sai manzon Allah yayi tsarki da wani ruwan da aka kai masa summa masaha yadahu alal ard sannan manzon Allah sai ya goge hannunsa a ƙasa sannan sai ya wanke wannan ruwa an fahimta Abu Huraira aka yace manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce Abu Dawud Imam Abu Dawud a cikin sunan nasa da Imam An-Nasa'i da Imam Ibn Majah da Tirmidhi da Darimi duk sun fito da wannan hadisi an fahimta masalata 13 at-takhalli qada'ul haja fi turqi wa mawarid wal mawarid wal dhil kuskuran da wa'ansu masallatan suke aikatawa ijmalan shine biyan bukata ta tsugunnan bayan gida akan hanyar da mutane suke bi yani at-turq at-turq jam'i ne da dariqa akan hanyoyi an fahimta wal mawarid da gumban ruwa ko gumban ruwan dabbobi ko gumban ruwan mutane ana ce masa mawarid ko maurid maurid shine mufrad da mawarid jami wanda ake ta ibar ruwa ake amfani da shi ka je wannan gunka tsugunna tsugunnan biyan bukata haramu ne wazil da kuma inuwa inuwar da mutane suke zama su huta ko a jeji ne ko a cikin gari ko a bayan gari to shiga karkashin wannan bishiya kai tsugunnan biyan bukata haramu ne an fahimta kaga wannan hatta a cikin gari gunda ake ganin an waye lewa ana samu irin wannan ana samu yanzu ka bi misali ga kwalbin nan da aka yi wanda ana ta daukan dawainiyar share shi a kulle yaushe amma sai ga wani wanda ake ganin da hankali a tattare da shi yayi bayan gida a cikin wannan kwalbin kuma gunda mutane suke ketarawa gunda mutane suke tafiya wannan kada'an haramun ne haramun ne shari'a bata bada sassauci game da wannan ba duk abin da zai kawo cutarwa ga dan uwanka musulmi ka guje shi domin in kai rahin dace wannan bawan Allah iya cikin waliyan Allah ka cizguna masa ransa ya bace ya mamun munar addu'a wallahi sai ta same ka sai ta tasiri a rayuwarka saboda ka duk abin da zai kawo cizguna wa dan adam da takura masa a rayuwarsa ka guje shi. Baka san wanda zai yi addu'a ta muni ta same ka ba. Manzon Allah kuma yace ittaqi da'awatul mazlum, ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, duk wanda aka zalunta yace Allah ya isa, to Allah yace bi izzati wa jalali sa ansurannahu walau ba'dahi. Allah yace da izzata da buwayata wallahi sai na taimake ko da nan da wani lokaci ne. Ka guji Allah ya isa, ba a bar alfahari bace. Wani amai Allah ya sace ai wannan dorawa kai an yi ta dubu, akwai ran da zaka rina kanka wallahi, akwai ran da zaka yi gwammaci dama baka zo duniyar ba. An bayyana wannan saboda ka yin biyan bukata akan hanya ko a cikin kwalbed na mutane ko irin ban daki da ake a masallatai, mutun ya zo yi bayan gida a kasan ban daki ki korawa da ruwa, wannan iya cin abin da yake kawo yake zama cutarwa ga al'ummar musulmai. Cutarwa ne wannan, ko gunda ake alwala, ko gunda dan tsugunnan fitsari aka tanaje shi, wani kuma sai bai gida o duk ana samu irin wannan. Wa an su bayin Allah suna gudu domin ƴan uwa baki da masu larura su samu gunda za su kewaye su biya bukatar su. To amma waɗanda aka yi abin dan su sun isa majalisar din shi, kuma wannan iya nuna kan cewa hatta a zamanance ma ba a waye ba, ba ma addini yake mana ba. A galabiya duk wanda ya gina irin waɗannan bandakuna a masallatai ko a guraben taruwar jama'a, shi kan wannan da wahala ya amfani da wannan bandaki. Da wahala an yi dan al'umma ne, dan matafiya, dan baki. To kai kuma da aka taimake ka aka rage ma ɗawainiyar wahala, aka rufa ma asiri, baka je waje ka tsuguna ana ganin tsiraicin ka ba. To amma wannan gunda aka tanada dan kai, dan ni, dan mu, sai ka zama to hadisuna na lalata shi. To ina wayewa a wannan gun? Idan ka lalata shi kuma gobe ina zaka je? Abinda kai na kazanta ka bar shi, kai ka sawwara wa kanka. Idan wani ne ya zo yake zaka yi shiga kai? Ai ba zai yi ba. So da kuma dinga amfani da hankalinmu mana, ko da nasi baka fahimtar sa, hankalinka yayi ma jagora mana. Manzon Allah fa yake cewa da kansa, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akihi ma yuhibbu nafsi. Yanda kake son tsafta, kake son ka ji dadi, kake son komai lafiya, to dan uwanka ma yake so mai haka din. Kai biyan bukatar ka kai ka bata go, duk wanda zai zo daga baya ba ruwanka da shi. Kaga wannan imanin ka ne ci gaba kenan. Domin kai kana son alkhairi, kana so wa dan uwanka shari. Saboda ka wannan ba kankanin abu bane. Hadisan gaba za su yi magana akwai tsinuwa, akwai la'anta daga Allah. Duk wanda ya ganganta yin wannan, zubar da kazanta ta bayan gida, zubar da kazanta da ta da hankalin musulmi, dalilin ka, to akwai tsinuwar mala'iku abu. Hasali gumma Allah an ce shi gumma da kaje kai wannan din. Akwai hadisin da yake nuna cewa kai din ma Allah an ce ka. To kaga ina mutum zai kai da wannan mujarrabawa, ina zai kai da wannan musiba? Allah ta'ala ya tsare. Malik ya cewa hazal qabu, wannan gangancin ya kawo fihi kathiru minan nas, da yawa daga cikin mutane suna fadawa cikin sa. Wani sai ya bari sai magariba ko dare, ko ya fada kulbitin mutane, ko wani bayan abin nan ya musu bayan gida a goye tafiyar sa. Da asuba ko da safa ana zuwa ana gani, duk wanda ya gani hankalinsa ya tashi yace Allah ya isa wallahi ta same ka. Ko ma da yace Allah ya isa baran sa ya baci hankalinsa ya tashi, sai Allah ya mai saka iya dalilin ka, kai da ka ja masa wannan tashi hankali din. Da yawa daga cikin mutane suna afka cikin wannan. Fa najidu annahum yatagawwatuna fi qari'ati at-tariq, malace zaka samu wa'anzu suna yin bayan gida akan hanyar mutane. Ini qari'atu at-tariq, tsakiyar hanya, gunda ake ficewa, al'umma suna kaiwa da kawowa, ana zirga-zirga da kayan abinci ko da ruwan sha a gun. Kai wani sai kuma gefen wannan gun yayi bayan gida, ya buce, ya yi waye, a dinga takawa kura ta zo ta dinga ɗauko wannan naje suna sawa cin abincin mutane, a dinga barkiya da lalurai na kwalara da amai da guda da sauransu. Duk irin wannan suna haddasa wannan musibar, suna haddasawa. Duk mutumin da ya cutu ko dabba ce ta cutu, dalilinka Allah ba zai bari ba. Malik ya cewa za ka ga wa'ansu ya tagawwatuna fi qari'ati at-tariq, suna bayan gida akan hanya da mutane suke bi. Wa mawaridun nas, da kuma gunda mutane suke kaiwa da kawo wajen mu'amma mu'amala ta ruwa shine mawarid gun bayar wan dabbobi ne gun ibar ruwan sha ne da sauransu shine bayar kamar rijiya aw makanin yatawaddau fihi an-nas ko gunda mutane suke alwala a wannan gu min naharin wa ghairihi alma gun kogi ne ko wata rezabuwa ne ko wani gun tara ruwa ne da abin da ya kama da wannan wasu su je wannan gu in sawo ya dauke in ba a ganin mutane he su tsuguna su yi kazanta gun su tashi wannan haram haram wa zillihim ko ne je inuwa da mutane suke zama su huta sai yi kazanta ko ne je su abu wa zalika fi al-hujr huwa makanul jin wani kuma kogo ma zai shiga yini al-hujr kogo na bishiya ko kogo na dutse sai ya shiga wannan gun ya je yi bayan gida abu to zaka da aljini ba wannan gun nan da ma ce hujr sakanul jin dakunan aljinu ne duk inda ka ga kogo ko a jikin bishiya ko kogon dutse to dakin aljini ne in ka ganganta ka je ka samu wani aljinin marar hakuri kai masa bayan gida a gidansa to wallahi ba za ka dawo lafiya ba sai ya ce kana can aljini ya bige ka jinji shikenan ka da farlayi ko karkacewar baki ko wata hauka da sauransu duk wannan iya jawo irin wannan musiba ko arami ko fitsari ba a yi aramin da baka san rami menene ba ko ajeji zaka tsugunna da tsare gaban ka wani rami ne to ka kewaye shi ka tsallake ka ji gunda ba alamar rami a gun kai fitsari ka tashi amma kana ganganta bayan gida ko fitsari a rami ko a kogo babu shakka zaka yi fitsari akan aljini wani lokacin ko zaka yi bayan gida akan wani aljini kuma zaka wange lafiya ba saboda irin wannan hatta yara kanana da matasa duk a ja hankalinsu a nusar da su irin wannan domin tsira da mutunci da kuma tsira da lafiya malike cewa wani annabi sallallahu alaihi wasallam an zalika manzon Allah kai tsaye yayi hani game da wannan din yayi hani ya ja doka ya ce haram fa an mu'az bin jabal daga sahabi mu'az bin jabal radiyallahu anhu shi ne sahabin da manzon Allah ya tura shi kasar Yaman ya je ya jaddada musulunci shi ne ambasadar manzon Allah a Yaman manzon Allah ya koya masa yadda zai kirai su zuwa ga addinin musulunci awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah idan ka je ka fara jaddada musu tauhidi ya mu'azu fa inhum ata'uka bidhalik idan sun yadda za su yi tauhidi to ka sanar da su Allah ya wajabta musu yin sallah guda biyar a dare da yini idan sun yadda za su yi sallah ka sanar da su Allah ya dora musu wajibcin su bada zakka ga wanda yake da iko yake da hali a karba daga gun masu kuɗi a kaiwa talakawa haka manzon Allah ya dora masa abin gradually gradually ayi wannan ayi wannan step by step an fahimci wannan to wannan shine mu'azu to mu'azu kafin wannan ma manzon Allah ya taba nada shi limanci a garin Madina tun manzon Allah iyalan da rayuwarsa wata unguwa haka al'umma sun fara yawa a gun sai manzon Allah ya nada mu'azu ya je na musu jami'i a gun ya zama limami a gun to a galibiya mu'azu sai ya zo na da manzon Allah an gama zaman majalisi wahayi ya sauka an yi sallar isha'i dare ya fara shiga manzon Allah zai tashi sai tashi tafi shi su kuma can wannan masallaci suna jiran sai zai musu sallah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka tsawaita zaman majalisi da aka tsawaita kuma da ya tayi sallar isha sai karanta suratul baqara aka imamin nasu din albaniya bana a sallar isha'i masu abin da abun zikira ya karanta baqara a sallar isha'i su mu'azu suna bayan sa aka kammala wannan sallar daga nan ko mu'azu yace shi fa akwai aikin da aka dora ma zai je yi wa mutanen zalimanci su ma kuma suna jiran sa a can da ya je musu sallar jami'i a can go to akwai wani makiwaci go mai kiwon dabbobi to ka san tunda ba su da hakuri sosai ayi hakuri yawa sai shi ya ce kai ba zai tsaya bi wannan sallar ba gaskiya zai fatse kuma gefe sallarsa ya je ci gaba da kiwon dabbobinsa kawai to iya komawa gefe iya sallar sai a gan shi yawan su ce wannan an yaba munafurci a tattare da shi ya za a yi ana limanci kuma gefe sallar sai tafiyarsa wallahi sai mun je mun faɗa wa manzon Allah ga abin da wani a kai wa manzon Allah kokensa manzon Allah ya sa aka nemo shi kai ya lafiya ana sallar jami'i ko kuma gefe me dalilin ka ka kuma wata shari'a ta manzon Allah mai ban sha'awa an yin sun fada masa ba ƙarya suke ba gefe ya koma yayi amma manzon Allah bai yanke masa hukunci bai ya tambayi dalili da wani dalili kai haka sai ke cewa manzon Allah ka nada mana mu'awiya zai zama limanci a ran da nayi wannan abu mun ta jira mu'awiya yazo bai zo da wuri ba duk da haka muka jure yazo da yazo kuma iya kammala fatiha sai muka jiya kama suratul baqara wasa 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 muka jiya take yazo ni kuma ina da dabbobi na na daure su hankali na iya kansu sai na fatsa na je nayi sallah ta a gefe na je na kula da dabbobi na sai manzon Allah ya tuna wannan rana ya ce kwarai majalisin mu yayi tsawo a ran nan kuma aikin Allah shi ma da ya tayi sallar isha Allah nan baqara ya karanta shi ma mu'adhi ya ce zai kwatanta abin da bai gidai duka kai dole tsawo abin da lokacin zai tsawaita da yawa to haka aka yi dai manzon Allah sanne yake ka fada wa mu'adhi an zaka limanci mutane to gashi akwai masu lafiya akwai masu uzuri akwai yara kanana a dan sassauta jankare zama to kullun ana tsawaitawa din ya zama to ana dan samu wani lokacin a tsawaita wani lokacin a dan samu dan ban iska haka a lokacin malamai suka fada wani fiqhu halau cewa ya halatta kai bi mai nafila sallar farilla ya halatta wani yazo iya nafila kai kuma zaka yi farilla kai bi shi ya halatta tunda mu'azu iya sallar isha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko da manzon Allah ya sallar kuma sai ya dawo wannan gunda aka na hilimanci mu sallar isha ko ba a sallar farilla guda biyar wanda yi da manzon Allah ya ci tasa isha din wanda ya zo da mutanen shi nafila yake su kuma sallar isha suke ko manzon Allah da ransa da rayuwarsa aka yakan kuma ya sani ko bai hana ba an fahimci wannan hadisin ya nan a cikin littafin hadisi ya sanar sai Imam al-Bukhari da Muslim da sauransu to mu'azu Allah ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqul mala'in al-thalas ku guji guraben da aka tsine musu albarka ku guje su waɗannan gurabe guda uku ne ga su al-bazzar fil mawa'id duk gunda ake kaiwa da kawowa wajen ta'ammuli da ruwan sha ko shayar da dabbobi to duk mutumin da yaje tsuguna yayi kazanta a gun to gun ma ya la'ance shi kuma ya tsine masa albarka an fahimta na biyu qari'atul tariq wanda yaje kazanta ta bayan gida a hanyar da mutane suke bi shi ma wannan gun tun kafin ya tashi gun ya tsine masa albarka sannan wadhil da inwa wanda mutane suke zama su huta haka kawai dan kaga ba kowa sawu ya dauke ka je ka zauna ka yi musu kazanta abu to wannan shi ma iya sabbaba tsinuwa da la'anta wannan gun an fahimta nan wa an abi huraira radiyallahu anhu daga sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqu al-li'anai ko guji waɗanda aka tsine mawa albarka wannan hadisi kuma na Abu Hurairah sai kin su din ne wanda aka tsine wa albarka din masu wannan aikin na kazanta akan hanya da gun ibar ruwan mutane da inwarsu to su an tsine musu albarka wancan kuma hadisi na Mu'adhu gun ne yake la'antar masu yi kaga da diddai ba su iya shi sai yake cewa qalu wa malla annani ya rasulullah sai Abu Hurairah suke cewa manzo Allah su waye wannan la'ananin wanda aka tsine musu albarka din nan sai manzo Allah ce alladhi yatakalla fi dariqin nas wanda yaje yake kazanta ta bayan gida akan hanyar da mutane suke bi aw fi dhillihim ko yake kazanta ta bayan gida a inuwar da mutane suke zama wannan iya cikin waɗanda Allah ta'ala ya la'ance su ya tsine musu albarka qala al-khattabi imam al-khattabi yake cewa ittaqu al-la'anayn yuridu al-amrayn al-jalibayn lil-la'an al-hamilayn an-nas alayhi wad-da'in ilayhi imam al-khattabi yake cewa ku ji tsoran waɗannan sabbuba da suke jawo la'anta ma'ana waɗannan al'amura guda biyu din nan biyan bukata ta bayan gida kan hanyar mutane ko inuwarsu to wannan suna sabbaba suna jawo tsinuwa da la'antar Allah ga masu yin su wazalika anna man fa'ala huma duk wanda ya aikata wannan ko kan hanyar mutane ko inuwarsu yaje tsuguna yayin bayan gida to la'anun wa shatmun akwai tsinuwa akwai akwai magana mai kaushi daga shari'a zuwa gare shi. Shatam in kalmar ta zo ba daga Allah ba daga shari'a ba zagi take ne, amma daga Allah ko shari'a ba za ka jingina masa zagi ba. Amma yinda domin akwai adabul kalam ma Allah, adabul kalam ma shari'a, adabul kalam ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma kalmar da abun wani ta zo to zagi take ne, za ka iya cewa akwai kausasa harshe da kuma tsinuwa, shi ne shatmun wal'an. Falamma sara sababan li zalika, yayin da biyan bukata ta bayan gida akan hanyar mutane ko inosu suke sabbaba haka din, udifa ilaiha alfa'il, sai aka jingina musu wani aiki, fa kana ka annahuma la'anani, sai ya zama to tamkar kamar gunne ma suke la'antar mai. Wa qad yakunu la'in aidan bima'anan mal'un, shi la'in din wanda aka la'anta ko kuma gunda zai la'antar iya daukar ma'anar mal'un kamar wanda aka la'anta ne. Fa'il bi ma'ana mafa'ul, kamar fa'il ne kuma zai dau ma'anar mafa'ul, aiki ko wanda aikin ya sauka akan shi kenan. Wal mala'in mawadhi'ul la'in, mala'in shine gunda aka la'anta ko gunda yake la'anta. Wal mawarid turqul ma, mawarid shine hanyar ruwa ko gunda mutane suke ta'amuli da ruwa. Wa ahaduhuma mawrid, ɗayan su shine mawrid ko mawrida, jam'i kuma mawarid. والذل هنا يراد به مستذل الناس, abinda ake nufi da zili to gunda mutane suke neman su huta. Allazi ittakadhuhu makila, wanda suka rike shi gun hutawa har dan gengide ko bacci ma ayi awo. Makil kamar siesta kenan, dan bacci mara nauyi haka. Ka san wani in gari yayi zafi musamman a kauyuka yayi a fita bayan gari, a dan samu wata bishiya dan zauna a huta. Manzon Allah yana wannan da kansa, sahabbai duk suna yi. Akwai lokacin da wani ya zo neman Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a garin Madina, ya tafi tun daga Italy, Rome, wani shugaban addinin Nasara ne a lokacin. Iya jin labarin Umar ibn Khattab da irin yadda yake mulkin musulmai, sai ya ce shi kam ya zo har Madina ya ga waye Umar din nan. Ya taho ya zo har Madina, har fadar Umar, ake cewa ina amirul mu'minin, aka ce to a leƙa gida a yi sallama, aka ce ya fita. Sai nake ci yanzu na ganshi ya zagaya nan yayi bayan gari, shi kadai fa ba audulan ba bodyguard ba kowa, shi kadai ya zagaya bayan gari, yace mota bishiya ya kwantar da karkaran sabo. Wannan bai yahudi ya ji har kan Umar a tsaye, Umar ma har ya fara bacci, sai ce kai bacci domin kai adalci. Haka bai gude gisi, yace a matsayinka na Umar shugaban musulmin duniya ka zo nan ko mai gadi babu ka kwanta kana bacci, to babu shakka adalci ne ka wannan. Duk wanda ya adalci kuma Allah zai tsare shi, ba ka da bukatar wani tsaro, Allah zai tsare ka kawai. An fahimta? Wannan shi ne abin da ya faru game da Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu wa arda. Mustazilun nas ko shine gunda mutane suke zama su huta. Wata rana shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tafiya da sahabbansa, sai suka yi zangon tafiya haka, rana ta yi garji ta dan huta, sai kowane sahabi ya dan samu wata bishiya ya dan zazzauna haka. Shi ma ma'aikin Allah sai zaga ya samu wata bishiya sai zauna, sai rataye takobinsa, sai rataye a jikin bishiyar, iya karkashin bishiya zaune har bacci ya dan dauke shi. To ashe akwai wani kafiri iya biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai biyan shi zo har gunda manzon Allah yake, ba kowa, duk kowane sahabi iya gi, manzon Allah iya kwance ya rata ita gobin sa, kai kafirin sai dau takobin hannunsa, da ya dau takobin sai zare shi, fitar da takobin daga gida, sai manzon Allah ya barka. Sai kafirin a tsaye akan manzon Allah da zararren takobi, sai ce masa mani yamna uka minni, a yanzu waye ya isa ya hana abin da zan yi ma, waye ya isa ya zo ya tsare ka daga gare ni. Sai manzon Allah ya ce Allah, kuma shi kenan ba, man yamna'uka minni, sai ce Allah, fadar Allahu da manzon Allah, sai takobin ya fado daga hannun kafirin. Sai manzon Allah kuma ya dau takobin sai ya riki, yace kai ko man yamna'uka minni, kai kuma wa zai tsare ka daga gare ni, sai kama kama ai kai baka rama mugunta da mugunta, kai mai yafiya ne, kai kaza kaza kaza. Ga wannan bambancin manzon Allah da sauran mutane kenan, shi ya yadda Allah shine Allah, shine mai komai kawai, ba wanda ya sai ma an ba Allah din ba. An fahimta? to shine mustadillun nas wanda mutane suke zuwa su huta saboda duk gunda ga bishiya a jeji alamar ga inuwa ga komai to ka guji tsugunna kai karanta abu domin akwai yiwar baki ko matafiya suna zuwa zauna a wannan alladhi ittakaduhu maqila maqila shine kamar sayista haka wanda Allah ta'ala yake cewa ashabul jannati yawma idhin khairu mustaqarran wa ahsanu maqila so yan aljanna Allah ya sa mu nace a ranar lahira duk wannan abin da ake cewa na rigimar duniyar nan ba dukkan sa ba idan an je ran da za a yi tashin alkiyama a yi hisabi su yan aljanna sai sun yi baccin rana a gidajen su baccin rana irin na garjin azhar din ne sun yi ne maqila Allah ya sa mu nace su amma kar ka tafi da kayan kowa shine gaskiyar magana in kana so kai wannan baccin kar ka dau kayan mutane ka tafi da shi lahira ba za ka samu damar wannan baccin ba zai yi wa ka tafi lahira salin alim baka dau da kun kayan kowa ba sai hisabin ka yi sauki idan matsala tsakaninka da Allah ne Allah zai iya yafe ma amma matsala tsakaninka da dan adam Allah ba ya yafe ma hasi ne matsalar ya yafe ko an dauke haƙƙinsa a cikin ladanka an biya shi kuma idan an je lahira ba ya yafe duk wanda ya ganshi a gaban Allah za a hisabi ba zai yafe wani ba domin shi ma bai san a ina zai tsinci kansa ba an fahimta ya samu aikin Allah yake cewa duk wanda akwai haƙƙin wani a wuyansa yi kokarin sarrafu tun kafin a mutu domin in an je gaban Allah babu yafiya ki Allah hukunci yake in Allah ya yafiya laifinsa ne kai ka taba shi ya yafe ma amma in laifi ne a juna mutu Allah ba ya yafe shi an fahimci wannan saboda ka ayi kokarin kubuta daga haƙoƙin mutane mutuncin su ne dukiyar su ce an fahimta jinin su ne wannan abu guda uku iya da hadari ka taba da lahira manzon Allah a hajjin ban kwana abin da yake cewa ala inna dima'akum wa amwalukum wa a'radukum haramun alaykum ka hurmat yawmikum haza wa fi baldikum haza wa fi sharikum haza manzon Allah ya ce ku tsaya ku ji hajjin ban kwana kwana 80 da wani abu zai bar duniya yake cewa daga yau jinin ku haramun ne a junan ku kar kowa ya zubdarwa da dan uwansa jini mutuncin ku haramun ne kar kai kana da dama shugaba ne mai kudi ne ka baka taka mutane ka musu wulakanci to Allah ba zai bari ba sannan dukiyar su haramu ce ko da wayo ko da kwace ko da damfara ko da wane ne in ka ci dukiyar wani ba da haƙƙinsa ba sai Allah ya kwata masa to wannan abun guda uku suna da hadari jinin dan adam dukiyarsa mutuncinsa ka tafi da shi lahira wallahi ba za ka wange lafiya ba sai an ɗibi ladan sallarka ladan azumin ka an biya shi an fahimci wannan kuma abu na biyu maqila din nan da aka ce wa ahsanu maqila wanda za su je aljanna su yi baccin rana a gidansu kar ku manta fa manzon Allah ya ce akwai wa'ansu daga cikin sahabbai ba za su yi ga aljanna ba sai dab da faduwar rana hadisi mai inganci manzon Allah ya faɗi wannan yace ku talakawan sahabbai za ku yi ga aljanna tun da hantsi amma mawadata daga cikin sahabbai ba ku shiga aljanna sai rana ta kusa faduwa an gane magana kamar mai tambaya sai saboda me to su dukiyar da suka je da sai an bincika ka duba dai sahabbai muna da kyakkyawan zato gare su ba ƴan ciwa-ciwa bane ba ƴan kabu-kabu bane ba ƴan zalunci bane yasa ake jingina ta magana ga Aliyu dan Abi Talib in ta inganta yace halalu ha hisab wa haramu ha iqab ita dukiya ta halal din ma sai amma hisabi sai an bincika ta haram kuma hukuma ce dama sai ka je ka dana hukuma gaban Allah subhanahu wataala wata rana da Abdurrahman bin Auf yazo janna na Aisha ya gaida ita bayan manzon Allah mai dau shekaru da dama da rasuwa ya gaida ita a matsayin sa ta ummul mu'minin har za ta tafi lokacin Abdurrahman dan Auf iya cikin masu kudin sahabbin Madina iya da dabbobi iya da dukiya to sai take karanta mai wani hadisi take ce Abdurrahman ka tuna abinda manzon Allah yake faɗa cewa masu kudi daga cikin sahabbai sai rana ta je dab da fada za su yi aljanna yace wallahi ummul mu'min ina tuna da wannan magana ina sanar da ita sai ce to amma yanzu ki shaida ga dabbobi na ce suna shigowa garin Madina gaba ɗayan su na bayar ayyuka addinin Allah ke da su a lokacin abin da yake kenan
saboda haka mu kiyaye zuwa lahira da haƙin wani. Saboda haka idan kana so ka shiga aljanna da wuri, to ka je lahira ba haƙin kowa a kanka. An fahimci wannan da kyau ko? Kaga wannan sai ake cewa akwai fallar talauci a shi, talauci ma iya da falala, amma sai an je lahira kenan. An fahimci wannan? Allah ta'ala ya samu dace. Sheikh Abubakar Mamuru Gumi, Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi. Akwai lokacin da ya yi Saudiya, shi ma wani darasi zai bayar. Da ya zo a Saudiya ba abin da ya ɗauko, bai sai komai sai littafai guda biyu aka yi siyo. Daga Saudiya zai taho da su Nigeria ba abin da ya ɗauko. Duk inda zai zo wajen custom ne, immigration ne, wane ne a filin jirgin sama duk a ce ya wuce. Ba wani bincike da za a yi masa. Ya je jirgin sama ya zauna can minti 30 minti 40 awa ɗaya wani ya shigo. Ke da jirgi ya cika za a tashi, sai tashi a cikin jirgin ya ce, ‘yan uwa kun ga ni ba wanda ya tsare da lokacin dan tawo, haka na shigo jirgin sama, ce ai mana ai kai ‘yan Saudiya sun san ka yi, kai babban malami ne, ya ce ba haka ba ne, ba wani zancen babban malami, ya ce ban ɗauko kayan kowa ba ne, ku da aka tsare ku binciken kayan ku ake, ya an buɗe jakar an ga mai kasa da mai kasa. Ya ce kun ga abin da ya faru a nan, ya ce wallahi lahira ma gari faru. Idan kana so ka tafi aljanna salin alin ka zo ba kayan kowa a gonka. Duk zafin mala’ika barinka zai ka tafi, amma in ka zo da cewa wallahi ba za ka wuce ba. Hadisi ya inganta, hatta Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa, Allah ya ce na rantse da buwayata, Allah yake cewa na rantse da buwayata ya Rasulullah. Ya ce kaga siraɗin nan, siraɗi Allah yake nuna manzon Allah siraɗi, ya ce wallahi ba wanda isa ya hawo shi da kayan wani abunsa bai isa ba. Kuma siraɗi shi ne hanyar tafiya aljanna ita kadai. Ba wani ba shortcut, ba wani bypass, ita kadai ce. Duk wanda zai je aljanna sai ya hau siradi. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatiman maqdiya summa najil ladina taqaw wa nadharu zalimi la fiha jisiya. Allah ya ce wallahi ina rantsuwa da ni kaina inji Allah, ba wanda zai dauko kayan wani daga duniya ya zo da shi nan ya hau wannan zarnan wala bai isa ba. In ciwa ciwa to kowa ya san abin da zai. Yanzu ka zo haka na alfahari ka cucuware, ai na bige shi wallahi, ai na bige hancinsa. Akwai ran da mala’ika zai bige hancin ka kai ma, wallahi na cuci, ai gara ne, ai na gama da shi. Akwai lokacin da kai ma za a gama da kai, kamar tudini tuda. Kuma duk mutumin da ka cuci shi ka ci amanarsa, wallahi ya dai da kai. An fahimta? Duk mutumin da bai yarda da kai ba zai baka amanarsa haka ci ba. Duk mutumin da ka ci amanarsa, wallahi a mutaye da kai, ya baka sirrinsa, ya baka yardarsa, ya baka amanarsa. Kai kuma sai ka kirkon wannan amanar ka cuce shi. Kuma akwai ran da za ka rena kanka, saboda ka mu kiyaye. Mutane su riƙe wata inuwa gun hutawa, to haramun ne ka je ka yi kazanta a gun. Wa manakan yanzilunahu, ko wani masauki da za su ke sauka a gun. Wa laysa kullu dhilin yahramu luqud lil haja, sai ma laika wani fiqihu ne yake cewa ba kowace bishiya bace aka haramta shiga karkashin ta ayi biyan bukata. An fahimta? Sai ka wani hadisi yace faqad qa'ada annabiy sallallahu alaihi wasallama li hajatihi tahta hashishi min naql, yace wata rana manzon Allah zai biyan bukata ya shiga karkashin wata dibino, irin tankar dibino din nan, ya shiga karkashin ta ya biya bukatar shi. Wal hashiya la muhallal dhil, sai malike ta duk inda dibino ya rukuni babu shi kaza a sami inuwa go. Wa innama warada annahi an zalika fi zilli yakunu ma'wa lin nas manzilan lahu, in wanda aka hana shi ne in wanda mutane suke zama suke hutawa ko suke amfanuwa da ita. An fahimci wannan? Saniyan na biyu, aka ta fiha kilam, kusakuran da aka samu sabani cikin su, wa an sun ce kuskure ne, wa an su kuma sun ce a'a akwai muhangar shari'a kan shi. Wastiqbalul qibla, ko kuma istiqbalul qibla wastibariha bi ghaidin aw bawlin, fuskantar alƙibla da bayan gida ko juya mata baya da fitsari ko bayan gida. Wannan hani ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wasu sun kalli hani. Akwai nahayu at-tahrim, hani na haramci. Akwai nahayu na karahiyya, hanin amma an kyamata kai ne bai kai matsayin haramci ba. Shari'ar duk tana da yawa irin waɗannan dokoki, irin wannan matsayin. Sai malike ya ce wasu kibalul qibla واستدبارها في الخلاء او الفضاء بغائر او بول لا يجوز كجوياوا القبلة غبا كو بايا da bayan gida ko fitsari a cikin bandaki yine kala da fada da jeje gunda ba gini bane yace abane wanda bai halatta ba yine la yujuzu bi halatta ba li hadisi abi ayyub al-ansari radiyallahu an hadisin abu ayyub al-ansari Allah ta'ala ya kare da shi Allah yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ataytumul ghaiba idan kun je za ku tsugunnan bayan gida فلا تستقبلوا القبلة كركو فسكنتي القبلة بغائد ولا ببول كودن باين جدا كو فيصاري ولا تستدبروها كركو بيوا القبلة بايا كركو بجوياوا القبلة بايا دا باين جدا كو فيصاري ولكن شرقوا او قربوا شرقوا او قربوا سيدي كو كلمه درانا كو فادتا ام فهمتا سو ا لوكاتين مدينه alƙiblar su tunda suna arewa da maka alƙiblar su kudu ne an fahimta mu kuma yanzu alƙiblar mu gabar ne sai ka fassara hadisin kamar yadda aka yi shi a Madina kenan idan kana garin Madina to kudu za ka kalla ita ce alƙiblar ka an fahimta to kuma alƙiblar aka hana ka kalla ko ka juya mata baya to inda ba alƙibla ba a garin maka ko Madina shine ina gabar da yamma kenan mu kuma nan gabar ita ce alƙiblar mu yamma ita ce bayan alƙiblar mu to mu kuma sai aka hane mu kalli alƙibla ko mu bata baya sai dai mu kalli arewa ko kudu kenan an fahimta amma hadisin yake fassara shi a garin Madina zai ma aiki ana in kace sharriqu aw garibu anan ba zai ma ba domin ash-sharq wal maghrib shine aka hana mu din kuma su ne alƙiblar mu anan an fahimta nan shine sharriqu aw garibu kenan sai malik yake cewa fa kala abu ayyub yake cewa fa qadimna sham wata rana mun je sham da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wajadna madahid sai muka ga bandakonan su qad buniyat mustaqbilul qibla an gina bandakan suna kallon alqibla fa nan harifu anha sai muka kiyaye muka saba musu muka kaucewa bandakan ba mu shiga ba wa nastaghfirullah muka dinga nema musu gafaran Allah amma fi mirhab amma kallan alƙibla ko bata baya cikin bandaki faktulifal ulama malamai sun samu sabani fi hukumi zalika a cikin hukuncin haka amma maganar a waje ba bandaki ba wannan kadan haramun ne ka kalli alƙibla ko ka bata baya in dai a waje ne wannan haramun ne inda aka samu sabani malamai sai a cikin ginin nan bandaki amma duk da haka ma fa zahabul jumhur ila jawaz istiqbal alƙibla wa an su daga cikin malamai jumhur wanda suka fi yawa sun ce har in dai ginin nan bandaki ne an gina shi a haka to matsalar ba ta da yawa kamar akwai halacci a ciki wasu dibaruha fil bunyan da kallan alqibla da bata baya cikin bandaki sun ce abu ne wanda haramcin bai kai yi a waje haka ba wa tahajju bi zalika bi hadisi ibn umar sun kafa hujja da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare da shi kale yake cewa raqitu aisa hittu yawman baitu hafsa wata rana na je gidan hafsa yar uwarsa wanda suke uwa dai uba dai da shi an fahimta Abdullahi dan Umar kanin hafsa ne hafsa binti Umar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin iya shekarun yarinta an ce ko shekara 12 bai kai ba shekara 10 zuwa 8 haka ya je gidan yar uwarsa gidan manzon Allah sai o Abdullahi dan Umar yake cewa tara'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai ni naga manzon Allah da ido na ala hajatihi ya shiga ban dakin mustaqbilu sham iya kallon sham mustadbiru alka'aba iya biwa ka'aba baya amma inda ban dakin yanda aka tsara shi kamar iya kallon sham iya biwa ka'aba baya wa bi hadha alhadith as-sabit khassasu umunai wa ansu daga cikin malamai wadansu wannan hadisi na Abdullahi dan Umar sai yake nuna kamar an yi takasisi ba'dal umum akwai dama ita shari'a tana da khas da am an fahimta akwai khas akwai am shine abinda kowa yana ciki akwai generality a cikin abu kowa ya shigo khas kuma shine abinda an kebe wa ansu ba su a ciki to sai kamar wa'ansu malaman suka ce wannan hadisi na Abdullahi dan Umar iya nuna umumin haramcin kallon alƙibla da bata baya a jiji ko a waje am ne wannan akan kowa amma an samu khususiya idan har cikin ban daki ginanne ne an samu wani rangume ko wata afuwa haka waɗansu suka ce khas ne da am an fahimci maganar shine yake cewa khassasu umumun nahi fi istiqbal wasribar bi annahu yajuzu fil bunyan dun al fada hakan kamar ya halatta a cikin ginannan madaki amma sabanin ina waje gunda baban daki ba amma wannan akwai maganar da aka jira akan safa da yawa daga ƙarshe ba su wange ba da ƙarshe ne sun ce har cikin ban daki ma a kauce kalan alƙibla ku ba ta baya saboda haka za mu samu matsaya nan insha Allah sauran maganganun da suke sai Allah ya kai mu darasi mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure ko tudaban harshe mun roƙon Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a gare mu ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kanmu ya sanya aljanna ce makomarmu Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu da malamanmu na addini Allah ta'ala ya shiga cikin al'amuranmu ya shirye da mu da mu da zuriyarmu ya dora mu a tafarki madaidaici Allah ta'ala ka taimake mu ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya marasa lafiyar mu duk inda suke Allah ta'ala ka ba su lafiya kuma Allah ta'ala ka kare mu da lafiya da imani Allah ka samu lafiya mu gama lafiya da wannan rayuwa Allah ka samu lafiya mu gama lafiya da wannan rayuwa Allah ta'ala ka raba mu da talauci da kakanaka yi Allah ta'ala ka raba mana asiri duk abin da ya taso mana na bukata ta duniya da lahira Allah ka biya mana ita duk abin da zai tayar mana da hankali a duniya da lahira Allah ka raba mu da shi Allah ka bawa jihar mu zaman lafiya da nutsuwa da karuwan arziki Allah ka azurta kasar mu Nigeria da zaman lafiya da nutsuwa da karuwan arziki duk inda ake samun fitintinu Allah ta'ala kwantar da hankalin al'umma Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya abin da ya taso wannan kasa na harkar zabe da siyasa Allah ya sa ayi lafiya a gama lafiya Allah kai tunaninmu da soyayyarmu da hannunmu kan daidai kan abin da kake so kuma ka yarda da shi Allah duk abin da zanto sabanin hakan a gare ka Allah ka raba mu da shi Allah kai mana zabe mafi alkhairi Allah kai mana zabe mafi alkhairi Allah kai ga cin al'amuranmu ka samu lafiya mu gama lafiya akwai dan uwa malam Isa da yake zuwa ya dau karatun nan Facebook live yayi tafiya ajiya tafiya ta gaggawa amma kuma alkhairi ne ya bukatar mu sashi a don Allah ta'ala ya dawo shi lafiya ya sanya alkhairi cikin wannan tafiya ya tsere masa gabansa da bayansa ya dade shi gida su samu iyalansa cikin lafiya da dukkan masu bukatu irin nasa Allah ta'ala ka taimake mu ka aga zamana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته